This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashin Hausa da muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wani lafiya. Har yanzu dai Baba Yakubu makiri ne tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 18 ga watan Satumbar shekarar 2024. Kafin ku ji abubuwa da muke tafe da su ko kuma a cikin shirin dai, za a ji cewa tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Talhatu Bafarawa da wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin jama'a suka musu a baya ta hanyar zabansu su shugabance su. Akan irin wannan batu ne kuma muke son ku kira ku bayyana mana ra'ayinku akan ko ta wace hanya ya kamata masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa galihu musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa. Kamar kullun lambar mu ita ce 202-980-6850. A daren yau Laraba za mu kawo muku shirin na kasa na Silimin Muna Barma, wanda a yau shirin zai duba matakin hana bara a kan tituna na birnin Yamai da ya rutsa da wasu nakasassu da ba su da alaka da harkar bara, lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman suke gani a matsayin tauye haƙƙin ɗan adam ne. To amma kafin nan ga Hawwa da ci gaban labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkanmu da dare ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. An sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata. To sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa tuƙa hanci a yarjejeniyar, cewa sakataren harkokin waje Amurka Antony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Alƙahira tare da takwaransa na ƙasar Masar Badar Abdullati, cewa yana jin akwai kimanin shadara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki, inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage. Abdullati ya shaida manema labarai ta bakin mai mashitafinta cewa Hamas ta bayar da cikakkiyar amincewarta da yarjejeniyar dakatar da wuta da aka cimma watan a ranar 27 ga watan Mayu da gyaran da aka yi a kan yarjejeniyar a ranar 2 ga watan Yuli. A yau Laraba, Blinken da Abdullati sun tattauna a tsakaninsu haɗi da gaggauta buƙatar da ke akwai na dakatar da yakin da ake yi a Gaza da Sudan. Ƙasashen Amurka, Canada da Australia sun manne takunkumai kan rukunan wasu jami'an Farisa wato Iran a yau Laraba sakamakon rawar da suka taka wajen daƙile zanga-zanga da aka riga gudanarwa a ƙasar da wato tare da tsare mutane bisa alaƙa da mutuwar Mahsa Amini, wata mace 'yar ƙasar ta Iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a shekaru 2 da suka gabata bayan kama ta bisa dalilan saɓa ƙa'idar rufe jikinta da mayafi. Amini, mai shekara 22 a duniya, ta mutu ne a ranar 16 ga watan Satumbar shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar ƙasar ta wajabta. Mutuwar Amini ta janyo bore a fadin ƙasar da aka rika allawa dai da dokar da masu mulkin ƙasa. Waɗanda aka ƙaƙabawa takunkuman a yau Laraba sun haɗa da gwamnan jami'an da aka zarga da kisa da kuma tsare bayan Allah masu bore da daƙile boren da ƙarfi da yaji a shekarar 2019 da shekarar 2022 da kama 'yan jarida. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar Indiya sun kada ƙuri'unsu a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraban nan, a zaɓe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamnan shekaru. Masu kada ƙuri'un sun rika shata dogayen layuka na maza daban da na mata a gaban rumfunan zaɓe a yawancin wurare a yankunan. Da damansu sun bayyana cewa tuni suke jiran wannan dama inda za su zaɓi wakilansu su da kansu. Shanawat ɗaya ne daga cikin masu kada ƙuri'a a Pulwama a yankin Jammu da Kashmir.
Voting jo ek acha step hai election commission of India ki taraf se, hum pichle 10 saal se build kar rahe the iska kyunki yahan par problem
hai na wat kenan ke cewa kada ƙuri'a wani gagarumin mataki ne da hukumar zaben India ta dauka. mun shafa shekaru 10 muna jiran zuwan wannan dama saboda muna fama da matsaloli anan da suka hada da na kiwon lafiya, ilimi da ci gaba. A yanzu zamu iya zaben wakili na gari inda zai wakilce mu, mai zabe cikin yanci mu kuma shiga adama da mu a siyasa. Ana sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Hezbollah da gwamnatin Lebanon sun dora laifi kan Isra'ila na wani harin da ya fada kan na'urorin samar da wato amsar sako da mambobin Hezbollah ke amfani da su, wanda ya yi sanadiyar mutuwar akalla mutane 12 da raunata wasu 2,800 a jiya Talata. A yau Laraba, Hezbollah ta ce za ta ci gaba da fadan da take yi da Isra'ila don marawa mayakan Hamas baya a Gaza, inda ta yi wa Isra'ilan albishir da shiri ganin mummunan alkaba'i. Isra'ila dai wata ce ufan ba a kan lamarin, wanda ya zo sa'o'i bayan da gwamnatin Isra'ilin ta bayyana faɗaɗa ƙudurorin da take son cimmawa a yakin da take yi da mayakan Hamas a Gaza, da ya hada da samar da kariya ga arewacin Isra'ila a daidai lokacin da ake fama da wani rikicin da Hezbollah a kan iyakar Isra'ila da Lebanon. An dai zargin cewa an liƙa wani abu mai fashewa a jikin na'urorin ɗaukar saƙonni kafin miƙa su ga Hezbollah. Hezbollah ta dogara da na'urorin ne bayan da shugabanta ya umarci mambobi da su daina amfani da wayar salula, bisa damuwar zargin jami'an leƙen asirin Isra'ila na yin laɓi a kan na'urorin nasu. Wani harin jirgi mara matuƙi da Ukraine ta kai a ran Laraba nan ya haifar da tashin gobara da ta tilasta kwashe mutane daga yankin Terva na ƙasar Rasha. An kai harin ne a garin Tropet, inda majiyoyin tsaron Ukraine suka ce harin jirgin saman mara matuƙi ya lalata wani wuri na ajiyar makaman artillery da makamai masu linzami mallakar Rasha. Wato gwamnan Terva Igor Rodenia bai faɗi takamaiman inda wutar ta tashi ba, illa dai ya sanar da takafar Telegram cewa an shawo kan lamarin. Ma'aikatar tsaron Rasha ta faɗa a ranar Laraban nan cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuƙi guda 54 a cikin dare, da ya haɗa da 27 a yankin Kursk, wasu 16 daga sararin saman Bryansk, da wasu 7 a yankin Smolensk, sai 3 a Belgorod da wani 1 a saman Oryol. To sai dai jami'an yankunan ba su ba da rahoton samun wata barna ta azo a gani ba ko rasa rai ko kuma jikata sakamakon lamarin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Bisa lura da halin kunci da 'yan Najeriya suka samu kansu a wannan lokaci, da ko abin ko samun abinci ke da wahala ga talaka, wasu tsofaffin gwamnoni sun fara fitowa fili suna rama alkhairi da alkhairin da jama'a suka yi musu a baya ta hanyar ba su dama su shugabance su. Tsohon gwamnan Sokoto a Tahiru Alhadu Bafarawa shi ne ya shigo sahun gaba na suma rama wannan alkhairi da alkhairin da jama'a suka bashi na daman zaman gwamna wato shekaru 25 da suka gabata. To ta ko ta yi wannan abin zai kasance, daga Sokoto Muhammad Nasir ya aiko da wannan rahoto.
An jima ana kallon tsofaffin shugabannin Najeriya tamkar ramin kura daga ita sai yayanta da nan dole da suka samu a lokutan da suke mulki, idan sun sauka ba a cika ganin suna kulawa da talakawan da suka zabe su ba, watakila sai kalilan daga cikin su. To yanzu wannan labarin ya soma sauyawa da mai tsohon gwamnan jihar Sokoto a Tahir Alhaji Bafarawa, wanda ya gwamna daga shekara ta 1999 zuwa shekara ta 2007, ya soma sauyawa takwarorinsa wannan tunani idan za su kula su yi koyi da hakan. Tsohon gwamnan dai yana mai ra'ayin cewa akwai buƙatar sake amfani da wata hanya don kawo sauyi akan wata dama da ta wuce a baya, ta yadda tsohon shugaba zai ji kwanciyar hankali da lumana tsakaninsa da waɗanda ya jagoranta har ma da ubangijinsa.
Babu wani lokaci da na rama alheri da zai fi dacewa da ya wuce wannan lokaci da al'umma ke cikin mawuyacin hali, daidai lokacin da ƙasa ke fama da matsalar tattalin arzikin ƙasa. Wannan ne ya sanya na yanke shawarar fitar da kuɗi naira biliyan 1 don kyautata jin daɗi da walwalar al'ummar Sokoto. Wannan shiri zai game daukakin ƙananan hukumomi 23 na jihar Sokoto. Mayamman ayyukan da gwamnatin zai yi za su mayar da fifiko ne a bukatun al'umma da haushin abinci, muhalli, ruwan sha, sutura da sauran abubuwan more rayuwa.
Duk da yake wannan shirin da yawa mutane sun kalle sa a zama abu mai kyau, wasu na ganin akwai buƙatar yin takatsantsan ta yadda za a samu akibar aikin kamar yadda Professor Bello Bada na Jami'ar Usman Danfodio da ke Sokoto ke cewa.
To babban magana dai ita ce wannan abin da shi garkuwar Sokoto fito da shi abu na mai kyau kwarai da gaske haka ya kamata a ce manyan mu sun yi. To a baya ba nan gizo ka saba ba. Ya sani wannan biliyan guda da ya ambata su hanzarta su hito da tsari domin sadda za a tashi dan nan mutane da yawa za su je gidan lawal mai doki su yi layi domin su sa sunayensu suna jira kwamitin kai ne da shi garkuwa ya sayin kaduwa kusan za ka iya cewa mutane ne waɗanda ke ra'ayin siyasa guda
to kome shugaban kwamitin lawal muhammad mai doki wanda ya suna wurin ayyukan jinkan jama'a zai ce akan wannan aikin
to ai wannan aikin da aka saba ne kuma ba ni kaɗai zan yi shi ba kuma shi wannan tsari ne za a yi ya tabo abubuwa da dama waɗanda aka murada a cikin wannan tafiya komai ba za mu fara ba sai mu yi tsari
kamar sauran yan kwamitin an ga akwai masu ra'ayin siyasa sannan kuma duk siyasa ta bangare guda ya zaka tafi da aiki tare da su
ai to ne wace siyasa ne kai babu siyasa a cikin wannan aiki da ba a kire ni ba tunda ni ba dan siyasa nake ba
masu sharhi kan lamuran yau da kullun sun bayyana cewa da an samu masu wannan tunanin tun farko da talaka bai sha ukuba ba a wannan lokaci na tsadar rayuwa a Najeriya Shu'aibu Mangadi na ganin wannan wani hannunka mai sanda ne ga sauran shugabanni
saboda yawan dindin dukiyar da suka tara ban sani ba ko kuna nufin jama'a ba su san abin da kuka tara ba ana fakan lamun ku fitar ku taimaki al'umma shine mafita su fito su ceci al'umma su ceci kawun nasu
wannan dai a iya cewa shine irin sa na farko da wani tsohon gwamna zai kafa gidauniya don taimakawa talakawan da ya mulka a baya a arewacin Najeriya abin da wasu ke ganin ya kamata a yi koyi da hakan Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoto wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC yanzu ko lokaci ne da Salim Mun Barma zai gabatar mana da shirin mu na gaba
Nakasa
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 ba kasawa ba
nakasa ba da tazam kasawa ba
jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin nakasa ba kasawa ba wanda ke maida hankali akan batutuwan da suka shafi masu bukata ta musamman a kasashe masu tasowa sunana Sulaiman Muni Barma Matakin hana bara a titunan birnin Yamai ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da harakar bara. Lamarin da kungiyoyin masu bukata ta musamman ke ganin sa a matsayin kauye yancin bil'adama.
Mun makashi wanda ba mu gani. Tunda dole na sai ka tare da wanda ka shaye majayinka. To zaka ganin bakin da aka gane ka a cikin rompon koko kana tahiya sai yan sanda su tsaida ka su kama ka su tsaida kai kamar kana bara. Kai kuma tare kana kai.
A farkon watan Mayun 2024 ne gwamnan Yamai Janar Asuman Abdu Haruna ya kafa dokar hana bara a titunan birnin bayan la'akari da yadda ake ƙara samun yawaitar mabarata galibin su masu cikakkiyar lafiya.
Settlement discipline sake enfant et métier sont à la recherche de facilité.
Gwamnan ya ce waɗanda suka rungumi bara a matsayin sana'a mutane ne masu son banza bara ta maida su ragwaji alhali 'yan Niger na kowace kusurwa a sabuwar tafiyar da ƙasa ta sa gaba na tafafutuka akan ayyukansu cikin mutunci da daraja a yayin da jama'a ta dukufa da ayyuka a gonaki su kuwa waɗannan bara suka baiwa gaskiya suna tara hannu safe da marece wani zubin ma suna barazanar jefa masu zirga-zirga cikin hadari mun yanke shawarar kwashe su mu kuma mayar da su ƙauyukan da suka fito
a shemine da le village respectif
matakin ya taimaka wajen rage dandazon mabarata akan titi yayin da wasu bidiyon da aka yada a kafafen sada zumunta ke nuna ɗaiɗaiku daga cikin su sun fara sana'a sai dai kuma abin ya ritsa da wasu nakasassun da ba su da alaka da mabarata kungiyoyin masu bukata ta musamman sun shiga yunkurin ganawa da hukumomi domin an karar da su abin da ke faruwa amma haƙa bata cimma ruwa ba dalili kenan suka kira taron manema labarai kamar yadda Malam Musa Nasiru Jigo a gamayyar kungiyoyin nakasassu ta kasa Federation de Personnes Handicapées ke karin haske
decision ta da anka doka ba a dama da mu ba to sai dai mun ka develop an ce ga su an fara kama personnes handicapées masu bara da su kuma wanda ba su bara wanda ba su da personnes handicapées tunda yanzu nan ne yami kowa ya gani sai kaga wanda ba su da lalura su sun kahe yawa tunda mu mutanen mu ba kowane ne aka zauka kama su optic ko rompon ko cikin hotel ko su minister suna nan bara mu mutanen mu in ka gani su ko wajen masallaci ne ko ko za su taya kasuwa ko a cikin unguwanni ne suka taya bara to shine mun ka so mu ga gwamnatin jihar nan nan yami dan mu gani wace shawara za mu bashi to abu bai samu mun ka gane shi ba to inda sun samu sun gane mu mu za mu basu lalle hayoyin da ya kamata gwamnati ta shiga
menene abinda kuka fahimta me kuka gano
to abinda muka gano yanzu ka dauki annan cikin birnin Yamai misali da yawa sai ka ga mu makashi wanda ba mu gani tunda dole na sai ka tayi da wanda majayinka to zaka gani bakin da aka gane ka a cikin rompon koko kana tahiya sai ɗan sanda su tsaya ka su kama ka su tsaya da kai kamar kana bara kai kuma tayi kana kake kaga wurin nan kamar an danne mu hakin mu na ɗan ƙasa da ya kamata a ce muna da ƴancin mu kamar yawo libarma kamar kowane ɗan adam
akwai misalai na faruwar irin waɗannan kamakamai kan waɗanda ba su jiwo ba su gani ba
akwai shi kwarai kamar misali akwai wani malamin makaranta wanda annan makarantar makafi yana bakin palais de sport ya hito an ka rike shi ya gura musu computer din shi shi fa ba dan barana ba saboda an gane shi da sanda ta makashi ne an ka rike shi ya hido musu sai da hido musu karta kashi ta sun ka gani ashe malamin makaranta na kaga mu harin da sai sun ka kyale shi ƴan uwan mu na mu gura mu suna ciki su ma wanda ana kama su akwai ƴan uwan mu kamar Zabaya kana ganin su ciki akwai da yawa ƴan ka dauki masu dan kokolo su wadda baka tai ba hakan ga masu wadda actual deficiency intellectual duk ƙasa ta duniya sai ayi protection social mai ƙarfi in akwai politic social mai ƙarfi to wallahi zaka ga baran nan zai rage
kamar a dauki matakai na inganta rayuwar al'umma
na al'umma hakan nan misali an ka doka kamar yanzu cikin code penal namu na ƙasa na Niger gaba ɗaya an hodi suwar suwa ya kamata su yi bara bara an hana shi haramun nan amma sai an ka ce mutun wanda a na kasance kamar wanda adda bukata ta musamman ko ko wanda adda tsuhwa sosai kaga shi cikin code penal an ce yana kitaye bara akwai wanda zaka isko dan adam wanda shi handicap gare shi multiple kamar lur misali sai kaga mutun na wanda gurmuna kuma makahuna ko ko kurmana makahuna ko ko kaji an ce ma wanga gurmuna kuma hannun shi bai to kaga irin waɗannan dole na gwamnati ya kamata ya dauke su don su samu su rayuwar su da yawa an ka dauki kasashen Laraba irin waɗannan har albashi ma gare su wanda gwamnati yana iya dauka su ya biyashe su duk wata yana ba su wani albashi dan saboda ba su iya wani aiki da akwai wanda bai iya aiki sai al'umma ta kama mai
sace kamar kun so ku gana da gwamnan Yamai don bashi wata shawara wata shawara ce kuka so ku bashi
eh shawaran mun so mu bashi lalle in ka doka na farin bisa kan bara Allah ma shi kan shi ya ce ma annabi kuma ya ce ma al'umma miskini gona shiga ya ce ku taimaki miskini duk wanda ya taimaki miskini kamar ya bani bashi kenan kaga zancan bara a ce kamar an bar shi completely akwai matsala shi gwamnati zai dibe ya gani wani irin hali na ya kamata ya sa na kasassu cikin hayya don completely su barbara misali zan ɗauka ma abu guda a nan makarantar mu ta makafi ko ko nan kungiyar mu ta makafi da muna yin giriyaji muna yin kamar abin gwamnati aka guga karo ƙarfi abba a bamu wanda shi gwamnati ya ce misali bari ya zo ya sai kayan gana mutane masu bukata na musamman kamar in ka ɗauki example din su Mali duk ɗan kwangilan da anka ba marshe sai ya zuwa sai 1% na kashi 100 cikin kwangilarka na abin producing the person handicapped ka yi to kaga duk wannan abu ya kamata a ce gwamnati ya shigo da su
to masu sauraro nan zamu dakatar da shirin a yau sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin idan Allah ya so yanzu a madadin bakin shirin da producer Julius Gresham ni Suleiman Muni Barma da duka abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku a huta lafiya.
Madalla a gaida Sulaiman Muni barma da wannan shiri. Yanzu kuma lokaci ne da za ku shirya ku kira mu ku bayyana mana ra'ayinku kamar yadda muka faɗa a baya. Ta wace hanya ce ya kamata wato masu hannu da shuni su rika taimakawa marasa ƙarfi musamman a wannan lokaci da ake fama da kuncin rayuwa. To mun samu kira ta farko daga jihar Kwara. Wane ne a Kwara? Wace kira daga jihar Kwara? Ina jin malam na Kwara line ka ya katse kana iya sake kiran mu Allah sai yadda zaka same mu lambar mu dai kamar yadda ku sani 2002 980 6850 to mun samu malam na Kwara wane ne da Kwara
hello
wane ne a Kwara
eh Bello ne
to Bello duniya na sare ka bismillah
kana jina
muna sauraren ka bismillah
eh Bello eh mai magana Bello Garba jina Sokoto Najeriya daga nan Kwara
to ci gaba da bayani
eh to a gaskiya wannan lokaci da yake akwai halin mati gaskiya yana da kyau a ce masu hannu da shiri da sauran suna taimaka ma akwai bayan Allah kwarai da gaske inda suke neman taimako ya kamata a ce ana taimaka musu da abin da shi abinci da sauransu wasu suna son su mallaki muhalli ba su da hali da sauransu dai ga dai hali ne na matsin rayuwa da ake ciki ya kamata gaskiya masu hannu da shiri su taimaka ma bayan Allah waɗanda ke neman taimako
to mun gode kwarai da gaske muna da kira ta gaba wani ne a waya.
Bashir Tela ne daga nan lafiyan bari a cikin Nasarawa.
To bismillah malam Bashir.
Gaskiya wannan yanayi da ake ciki a gaskiya akwai masu bukata cikin wurin da ya kamata ke mu kawo musu. Idan kana anguwa ne ko a gari ko dan uwanka ai ba bukaci mai neman taimako ba sai ya zo ce ka taimake shi ba kai ka sani ya kamata abin da ya dace abinci ne a yaran shi ne ba an koro su kudin makaranta kadan da kai gan shi ne shi dai mun mabukaci ne kuma dan talaga ne ji masu hali a taimaka ina cikin wani yanayi kuma sun kace ne to nan zai ce muke ka
to mun gode kwarai da gaske bari mu kada zuwa jihar Katsina wani ne a Katsina
assalamu alaikum
wa alaikum assalam
malam baba ya ku majeri barka da dare
yawa barka da warhaka idan su dan malam ka ci gaba da bayani
yawa suna na Hashiru ina kiran ka daga Katsina kurkulu kalban nan
to madalla ma Hashiru
lalle mun ji mutu gaskiya wannan taimako da kuke sa shugabanni su rike yin talakawa da masu hali da ya ce wanda ake shugabannin wasu na yin haka a Najeriya da duk wannan matsalolin tsaro da muke fama da su da wannan talauci da bai kawo haka ba baba ya koma ke Najeriya akwai kuɗi sosai akwai a Najeriya amma in ka ga yadda talakawa suke wahala wahalan baba ya koma ke abin zai baka mamaki to muna kira ga masu hannu da shuni da shugabanni su rika tallafa talakawa ko Allah ya samu matsauci fatan za ku tashi lafiya
to mun gode kwarai da gaske
ina mun gode kina magana da injiniya mai fanta gora
to malam bismillah injiniya
aje ba ku ke ri barka da yamma
yawa duniya na sararin ka injiniya
eh gaskiya abinda ba fara yayi alhamdulillah haka ake so ai sai ko wadanda suke bin shiga abinda Allah ya fasu na bayan sai makam bayan Allah haka da yayi yayi kyau kuma Allah ya ba da sa'a a samu wasu da su baya sai ka samu al'umma da haka muna taya shi addu'a Allah ya tsara mu duk yake albarka kuma Allah ya samu da kan bayan Allah
to mun gode yawa a bari mu je jihar Kaduna wane ne a Kaduna
assalamu alaikum warahmatullahi
wa alaikum assalam
ana magana da Musa yaran Umbare a Kaciya
to malam Musa bismillah
ne sai ya kuma ta zo bin mun suka kai mu kan mana saboda gaskiya ana wani hali a yanzu haka kuma Allah ya ba su ikon taimaka kaman gaba daya
amin sun amin mun gode
fa Allah Musa
yawa to bari mu kada kuma zuwa jihar Niger waje ne a Niger
Ibrahim wakin gida garin mai gode a cikin jihar Niger
to malam Ibrahim duniya na sarin ka
To hakikanin gaskiya kamata masu hannu da shuri da dukkanin wanda Allah horewa yake ganin kamar ya ku dan uwan sa hadin arziki to rika kokarin taimakawa sai da har ma ki ciki yanzu da sai ta imanin laki wa inna ilaihi raji'un. Yana da kyau ainihin masu hannu da shuri suke nan da Allah ya ba su sai su batta mai kasance da garin su daga su sai ya'yan su duka ce ba kowa sai ki ciki sai wanda za su riga a gobe kiyama ko kuma ki ba su masu ciki da shawara dukkanin wanda Allah ya ba su kan ko da yawa Ibrahim ya ci ga garin su da kin ya ba
to mun gode kwarai da gaske bari mu je jamhuriyar Niger wani ne a Niger
kuna tare da mai sauraron ka Abdul Kassim ne ke ungwar wadata tawa jamhuriyar Niger
to malam bismillah
da zan badawa yau wajen da masu diga suke kai makama talaka marasa gani abin da ya kamata a yi a shawar ci gwamnati ita za ta girka kwamiti kwamitin da za ta yi ne su masu kuɗin da zai su zuba kuma a yi shawara a yi ka'ida a nemi mutane adalai a sa waɗanda za su hukunta wannan kwamiti duk wanda Allah sai ya kima su je daidai gurgurdan hali ya taimaka yana fatan idan an yi haka nan za a samu ci gaba saboda matsayin ba gwamnati ta girka kwamitin ba za a samu azalimai wanda za su zalunci kuma a yi tsakani da Allah a nemi mutane na kirki ne ra'ayi na kenan
to amma ka kamanta wannan fa kuɗin su ne ba kuɗin gwamnati ba ne suke son sauyi abin su kuɗin su ne ba na gwamnati ba kuma a ce sai gwamnati ta kafa kwamiti
kamar yanzu wani yawanci inda ba an da sau da tsawa na an ka nemi mutane na kware an ka girka kwamitin nan shi ba su akwai matsala don duk wanda za a sa in ba hukuma ta aza shi ba za a samu matsala
to mun gode mun gode Malam Abdu bari mu je jihar Neja mu sake komawa Neja wani ne a Neja
Alhaji Yahya Muhammad mai kin ba mai kujerin karamar hukumar Rafi a jihar Niger.
To Alhaji Yahya bismillah.
To a gaskiya muna yaba ma tsohon gwamnan Sokoto a fara Allah saka mai da alkhairi. Ba wai sai manya-manya ba hatta waɗanda suke a unguwanni da kananan hukumomi da sauran garuruwa duk masu hali ya kamata su koyi irin waɗannan da makwauta da 'yan uwa da sauransu wannan aiki ne na alkhairi. Saboda haka ba wai mujinjinan mu ce dole sai gwamnati ko mai gwamnati ke sai mana ba akwai ma su hali wanda ya kamata su taimaka da abinci da sauransu Allah ya saka masa da alkhairi
amin amin mun gode bari mu je mu dan kira ta karshe daga Katsina wani ne a Katsina
alhamdulillah sunana Yakubu ne ke dajin Tabanni karamar hukumar Musawa jihar Katsina
to bismillah malam Yakubu
to alhamdulillah gaskiya ne wannan gidan rido Allah ya taka muku da alheri domin gaskiya shugabannin mu dai na Najeriya to mun san suna iya bakin kokarin su sun kasan sun dan mai a ke baya jin mai hello
ya eh muna sarin ka
Allah ya kamata masu sani da yawa muna ce ka ga masu hannu da shi ne don Allah ba wai lalle sai gwamnati ta kasha duk wanda yake da hali don Allah dan annan ta taimaka domin gaskiya lamarin talakan Najeriya suna cikin wani haulayen na tsadar rayuwa yanzu
to mun goje kwarai da gaske da wannan ra'ayinka da wannan ne kuma muka kare to da wannan ne kuma zamu zo ga labarai a takaice
to baba a takaice an sanar da samun ci gaba game da yarjejeniyar tsagaita wuta a Gaza cikin wata guda da ya gabata to sai dai a yanzu dole ne Isra'ila da Hamas su nuna sanin ya kamata a siyasance domin yi wa tuka hanci a yarjejeniyar cewar sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken a yau Laraba. Blinken ya faɗa a yayin wani taron haɗin gwiwa na manema labarai a birnin Alƙahira tare da takwaransa na Masar Badar Abdullahi cewa yana jin akwai kimanin shekara 18 a yarjejeniyar da tuni an amince da 15 daga ciki inda ake neman warwarewa akan sauran batutuwa da suka rage. Kasashen Amurka, Canada da Australia sun manna takunkumi kan rukunin wasu jami'an Farisa wato Iran a yau Laraba. Sakamakon rawar da suka taka wajen daƙile zanga-zanga da aka gudanarwa a ƙasar da tsare mutane bisa alaƙa da mutuwar Mahsa Amini wata mace 'yar ƙasar ta Iran da ta rasu a hannun jami'an 'yan sandan tabbatar da ɗa'a shekaru biyu da suka gabata bayan kama ta bisa dalilin saɓa ƙa'idar rufe jikinta da mayafi. Amini mai shekara 22 a duniya ta mutu ne a ranar 16 ga watan Satumba shekarar 2022 a asibiti bayan an kama ta da laifin rashin rufe kanta da mayafi kamar yadda dokar ƙasar ta jefta. Mutuwar Amini ta janyo bore a fadin kasar da aka rika Allah wadai da dokar da masu mulkin kasar. Masu kada ƙuri'a a Jammu da Kashmir na ƙasar India sun kada ƙuri'a a zagayen farko cikin uku na zaben share fage a ranar Laraban nan, a zabe na farko da ake gudanarwa a yankin cikin gwamnan shekaru.
To masu sauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na yau. Sai kuma gobe da safe za a ji wasu abokan aiki mu dauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taya ni gabatar da shirin, da kuma Julie Laser Yeshab wacce ta shirya ta bada umurni, da ma injiniyan mu na wannan daren Baba Yako Makeri ne nake sallama da ku. Mu kwana lafiya, Allah ba mu alkhairin nan nasa. Amin summa amin. Wassalamu.